kimanin makonni biyu da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya. Ƙarin kashi 100 ne dai hukumomin suka yi akan dukkanin aikace-aikacen da suke yi wa marasa lafiyar. Sai dai al'umma musamman ma marasa lafiyan da ke ziyartar asibitin sun koka da wannan ƙari la'akari da tsadar rayuwa da al'umma suke ciki a Najeriya. To amma Professor Awolu Umar Gajida dake zaman mataimakin shugaban asibitin ya fayyace dalilan daukar wannan mataki na ƙarin kuɗi.
Mun tsinci kanmu abinda ake cewa gaba kura baya su yake. Canje-canjen farashi a kasuwa na kayayyakin aiki da muke aiki da su ya nuna dole sai mun canja farashin da muke cajan mutane. Wanda ya fi tsamari a kwanan nan shine canjin farashin diesel wato gas kenan, wanda muke amfani da su muke kunna injinan da muke aiki da su. Da muna sayan diesel 200 da dan wani abu, amma a yanzu ana diesel kowa ya san liter diesel ta kai naira 700 da wani abu. To in aka tsinci kai akan haka, ko dai mu ce mun gaza mun kasa wanda ba mu yi wa mutane adalci ba, ko kuma a ce to mutane dinnan abinda suke biya su dan kara. Muna sanar da cewa ana cikin wani hali, ana tsitsi da kar ake cin abinci da menene. Wannan ƙarin mun san bai yi kowa dadi ba, mu ma kanmu bai mana dadi ba.
Yanzu haka dai masana kiwon lafiya da masu sharhi kan harkokin lafiya a Najeriya na ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a dauka a irin wannan yanayi. Dr. Musa Suki guda ne cikin masu tsokaci a fagen kiwon lafiya a Najeriya na cewa
shi diesel abu ne da kusan duk duniya abin ya shafa, a sakamakon wasu yaƙi-yaƙi da ake yi da Russia da Ukraine da sauransu. Gwamnatin tarayya ya kamata su fito da tsari na kawo wani tallafi na musamman na gaggawa, a fitar da koda doka ce ko wani tsari da za a waro su kuɗaɗe da za a tallafa waɗannan asibitoci domin a ceto su. Haka zan gwamnatocin jihohin da su waɗannan asibitoci suke zaune, wanda kuma yawanci al'ummar wannan jiha su suka fi kowa amfana da wannan, to su ma ya kamata a ce su fito da tsari da za su taimaka wannan asibitocin da al'ummar suke amfana wurin kawo sauki da rage wahalhalun da mutane za a ce sai su za su biya wannan kuɗaɗen da aka samu ƙari kusan lokaci guda. Akwai kuma masu arziki masu hannu da shuni, wannan lokacin fa kamar kusan kwatankwacin lokacin corona ne da ya zo, sanda ta zo to yana buƙatar irin wannan hoɓɓasan.
Sai dai wannan ƙari da mahukuntan na asibitin koyarwa na Aminu Kano suka yi na iya zama na wucin gadi, inji Farfesa Awolu Umar Gajida.
Muna fata in har farashin abubuwa suka yi ƙasa, mu ma dole za mu juya farashin mu ya yi ƙasa, domin dai ai jama'a da ake hidimtawa za a yi wannan. Ko a yanzu haka mana da nake magana mun fara duba mu ga wannan abu ne wanda muka ga cewa farashin da aka sa yayi nisan da cewa ya kamata a dan dada rage su kasa, domin dai a tausayawa su masu zuwa su ganin likita don su yi wannan. Za a yi amma fara ba wai kawai mun yi kenan mun kauda kanmu ba, mu ma muna da ƴan uwa, mu kanmu za mu iya zama marasa lafiyan da za mu zo.
Mai gadajen kwanciya kimanin 700 a shekara ta 2017 fiye da mutane 300,000 ne suka ziyarci wannan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke nan birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.